sirrinmu na mata. Yau bakuncin ba muka samu.
To sunana Fadila Nuruddin Muhammad.
Malama Fadila, a famu labari amma ta gaike.
To na yi karatu na primary school a Lufala Primary School. To daga nan sai na je Kano Bright Star inda na karasa secondary school ina na gama a shekara ta 2011. To daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga BUK Bayero University kenan inda na samu damar karanta aikin jarida BSc na
computer kenan.
Eh gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta. To bayan na kammala shine nazo na fara aiki a wata gidan radio daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba. To ina yin PG a special education kenan
bangaren masu da kike so ne abinda kika samu ne yau.
To zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abinda na samu ne da da zaki ga kamar na canje shi ka daga maskom na kuma special education bangaren masu larura kenan masu larura ta musamman
aka canje shi ka.
To yawanci ina ganin kamar society din mu ba ta acknowledge din su ba ta dan ba su gudunmuwa da ya kamata yan ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society. So shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani cigaba da na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah.
To da kika gama secondary school kika jam kin samu damar gurbin karatu a take ne ko ko kin dan bata lo'in shekaru?
Eh gaskiya na samu ne dan immediately na samu na shiga
ban
yi wasu wani time ba kwarai sau ɗaya da na yi na
can kin ce abinda ka kike postgraduate a masu karatu musamman saboda ke kawo wani canji ko rashin kula da su ke an kawo haka?
To ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba ina final exams ina sai kuma Allah ya sa aka tafi wannan strike din duwan yajin aiki.
To yanzu me ake yi?
To yanzu bana gaskiya ni bana son zama haka ina da foundation ta yara masu tasowa Teens Development Initiative wanda ita ma tana duba al'amuran da ya shafi yara masu tasowa in shekarun 13 zuwa 19. To daga nan muna fuffuta da su mu je gidan marayu mu je gidan prison gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan. To goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya zamu yi mu taimaka wa mata. Muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba da kaya da sabulun wanka da sabulun wanki ana fadakarwa dan a yayin ziyara zaki ga za a ce maka ka dan tashi ka dawo hankali waɗanda ka kawo wa ziyara. To kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji dadin zuwan ku.
Shi ka kalamar misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yanda za su kula da jikin su ko kuma menene
suna yara kenan wanda muka zo da su yawanci zamu nuna musu ne. To kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullun ake tsoratar da ku cewa kar ku yi ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba. To misali ko shaye-shayen ne zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba din nan da bai kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi taɗe kenan ko kuma sun shiga dai sun yi fada da ƴan uwansu har ya kawo su wannan gurin. To irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga kamar akwai wani responsibility da ake expecting from them. Su yara idan sun taso su ma idan sun tashi nan gaba za su zama so responsible da za su yi avoiding za su zama mutanen kwarai da za su gujewa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah.
Allah ma Fadila na ga wannan part ko
kunzugu
shi wannan kunzugu kuma na ga ba irin wanda muka saba gani bane wannan kashi akai
kwarai. To kin ga kamar farko da na fara kuma na canja. To da za mu kai wa waɗannan prisoners din part to sai muka yi tunanin da kunzugu da za mu kai musu sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu me ba su me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi. To sai na fara research na fara bincike na inda na samu cewa a kasashen ƙetare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za ka iya saboda harsh chemicals din da ake coming chemical sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo ƙaiƙayi ko kuma cira da mata suke fama da shi. To sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato yanki ne ake samu mai laushi wanda yake dauke da auduga a jikinsa 100% cotton ne. To ake dinka shi kuma a samar da waterproof layer a samar da wani mataki wanda ba zai bari leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana jinin al'ada kenan to sai ki amfani da shi kuma ya fi is more hygienic ya fi temas zai fi lafiya a jikin ita kanta mace ya fi lafiya saboda babu wani sinadari dake dauke da shi sannan kuma zai temaka wa mace ta ya rage mata wannan ciwon ciki da mace take fama da shi sannan kuma
kin yi bincike ne cewa wancan da ake amfani da shi yakan sa ciwon ciki ga
iyamata ba wai yana sawa ba amma kuma ita mace a kullun idan tana fama da wani larura ko ciwo tana son ta samu abin da zai dan rage mata koda ba bai dauke mata gabaki daya ba zai rage mata so shi wancan wanda zai dan baka wani discomfort ko kuma uncomfort idan kana abu zai takura ka shi kuma wannan saboda cewa an yi amfani ne da auduga sosai wanda babu sinadari ne sinadari mai illatawa a tattare da shi to yana sa mace ta ji dadin amfani da shi ta zama very comfortable in it kuma zai taimaka wa ecosystem din mu kenan zai taimaka wa environment
zai taimaka wa matsalolin da ake ta samu na muhalli
zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai saboda ba leda bane dan shi wancan na ledan da nayi research din bincike yana yin shekaru da dama kafin ya fice kafin ya narke dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma to wannan kuwa da nayi bincike turawa suna yin amfani da shi har wajen tsawon wata guda ko kuma shekaru 5 ko fiye ma saboda kullun in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi to sai ta kuma yi amfani da shi to kinga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi wajen taimaka wa tattalin arzikinta kinga da kullun duk wata ki rinka bannatar da kuɗi kina siyan wancan kuma a ƙarshe ya kare a bola ko kuma magudanar ruwan mu kinga gwara ki amfani da wannan na auduga sai ki wanke shi
cikin ƙasa zai narke da wuri
a to kinga shi wannan ma ba za ma ki yar ba zaki ajiye shi ne shekara da shekaru ki ta amfani da shi
wannan misali idan mace ta amfani da shi har sai bayan shekara nawa ne ya kamata ko watanni nawa ya kamata ta canza
to kinga misali dama ya kamata kinga wannan guda ɗaya ki ya kamata ta ajiye kamar akalla guda uku ko biyu wanda a rana zaki canja kamar misali guda biyu ko uku to zaki yi amfani da shi tsawon shekara 5 a yanda shi na ya fara zai iya canjawa musamman ma mu da muke da rana wadda take da karfi tana yawan gurbana lalata abubuwa to kinga mu namu zamu iya cewa zai iya yin shekaru 2 ma ko fiye in dai an kula da shi in dai kin wanke shi yanda ya kamata kuma baki amfani da ruwan zafi ba saboda ruwan zafi wata rana yana lalata abubuwa ko kuma ya lalata yanda dai shi material tunda dai wannan yanki ne zai iya lalata tashi to sai mace ta rinka kula da yadda za ta wanke shi kuma da yadda za ta rinka ajiye shi
to wannan abu kina da tunda kin fito da wannan dabara zaki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa
kwarai yanzu ma na fara yi nayi nisa a wannan a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen kungiyar masu kula da haƙƙin dan adam zance ko kuma mallaka haƙƙin mallaka wanda za su yi research din za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da shi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan
sai mu sha Allah idan
ni amin nagode
baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria